kake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 5 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Yau Lahadi jami'an gwamnati da na sojojin India sun faɗa cewa akalla fararen hula 14 da jami'in tsaro ɗaya aka kashe bisa kuskure a lokacin da dakarun India suka bude wuta a wani yanki mai nisa na jihar Nagaland. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar dutse mai aban wuta mafi girma a tsibirin Java mafi yawan jama'a kasar Indonesia ya karu zuwa 13. Shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya bada ƴar tazara kaɗan bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar jiya Asabar, a cewar sakamakon wucin gadi na wasu kananan hukumomi da hukumar zaben kasar ta fitar.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun ɗaukar ƙara a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta haramtawa ƙungiyoyin farar hula gudanar da wata zanga-zanga a yau Lahadi. Bayan haka za ku ji tattaunawar da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa yayi da Alhaji Ben Bande mai shiga tsakanin al'ummar zangonnin kasar Ghana da gwamnatin kasar akan batutuwa da dama ciki har da kalubalen da suke fuskanta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Lahadi jami'an gwamnati da na sojojin India sun faɗa cewa akalla fararen hula 14 da jami'in tsaro ɗaya aka kashe bisa kuskure a lokacin da dakarun India suka bude wuta a wani yanki mai nisa na jihar Nagaland dake arewa maso gabashin kasar. Ministan cikin gida na India Amit Shah ya ce ya kaɗi da labarin kashe fararen hular al'amarin da ya faru a daren Asabar. Babban ministan jihar Nagaland Nephew Rio ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa za a gudanar da bincike kuma duk wanda yake da laifi a al'amarin za a hukunta shi, lamarin da ya bayyana da tangardar tsaro. Wani jami'in ma'aikatar tsaron India da ke New Delhi ya ce akalla fararen hula da dama tare da wasu jami'an tsaro sun jikkata a harin. Mazauna yankin Nagaland na yawan zargin sojoji da auna mutanen yankin da basu ji ba basu gani ba a har-haren da suke kaiwa kan kungiyoyin 'yan tawaye. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar dutse mai aban wuta mafi girma a tsibirin Java mafi yawan jama'a kasar Indonesia ya karu zuwa 13, yayin da wasu mutane 7 suka bace har yanzu ba a gansu ba kamar yadda jami'ai suka faɗa, yayin da ruwan sama ke ci gaba da mamaye yankin da ke kawo cikas ga kokarin bincike. Wata toka mai kauri sama da mita 12,000 daga dutsen Sameru ta mamaye sararin samaniya, kuma iskar gas da ruwan dutsen sun kwararo bayan fashewar kwatsam jiya Asabar sakamakon ruwan sama mai karfin gaske. Kauyuka da dama sun lullube da tokar da ke faduwa. Shugaban hukumar kula da yanayin kasa ya ce tsawa da ruwan sama na kwanaki wanda ya zame daga karshe kuma ya ruguje kulbar da ke saman dutsen Sameru mai nisan mita 3,676, lamarin da ya kai ga fashewar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya bada ƴar tazara kaɗan bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar jiya Asabar, a cewar sakamakon wucin gadi na wasu kananan hukumomi da hukumar zaben kasar ta fitar. A wani gwaji na ɗaurewa da ci gaban demokuraɗiyya, karamar kasar yammacin Afirka ta gudanar da zabenta na farko tun lokacin da tsohon shugaban kasar Yahaya Jami ya faɗi zaɓe a shekarar 2016 wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22. Barrow mai shekaru 56 tsohon mai gadi ne kuma mai kamfanin gine-gine ya fafata da abokanan hamayya 5 cikinsu har da tsohon mai bashi shawara kan harkokin siyasa Usaini Dabo mai shekaru 73 wanda ake ganin shine babban abokin hamayyarsa. Sakamakon farko daga mazaɓu 4 cikin 53 ya nuna Barrow yana kan gaba da ƙuri'u 14,599 da Dabo yana da 6,188. shugaban hukumar zaben kasar Aliyu Muammar Najjai ya bayyana haka a gidan talabijin din kasar da sanyin safiyar yau Lahadi. A karkashin tsari mafi rinjaye, ana sa ran za a sanar da sakamakon wucin gadi nan gaba a yau Lahadi tare da fitar da adadin kowace mazaba na wucin gadi.
Kafin ku ji karshen labaran duniya za mu leƙa bangaren rahotannin mu. A jamhuriyar Nijar, kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ta haramtawa ƙungiyoyin farar hula gudanar da wata zanga-zanga da suka kuduri aniyar yi a yau Lahadi 5 ga watan Disamba da nufin nuna buƙatar ficewar sojojin Faransa daga ƙasar. Sai dai wannan bai hanawa wasu matasa cinnawa tayoyi wuta ba a wasu titunan birnin a ɗazu da hantsi kafin 'yan sanda su tarwatsa su. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Tun a yammacin Juma'ar da ta gabata ne kungiyar Tunar Lafashi ta maka ofishin magajin garin Yamai a kotu domin kalubalantar matakin haramta wata zanga-zangar lumanar da suka shirya a yau Lahadi 5 ga watan Disamba. Kuma alkali ya ba su gaskiya. To amma jim kaɗan bayan haka magajin gari Umar Dogari ya ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba. Wace a yayin zaman da ta yi a cikin daren Asabar ta soke wannan zanga-zanga saboda abin da ta kira yanayin tsaron da ake ciki a ƙasa. Mafari kenan Turnar Lafashi ta ci tuwon fashi. Malam Isa Garba na daga cikin shugabannin wannan kungiya.
Kasashen da saru da suke nan sun kace suna kawo mana fama idan mu yake wayan ga 'yan ta'adda. Muka gani shekara 8 zuwa shekara 10 suna cikin wanga ƙasar Niger. Abubuwa sai karuwa ne suke. Kullum sojojin mu mutuwa suke. Kullum al'ummar Niger mutuwa suke. Yau telebiri baka isa ba kai kadai kai yawo tunda ɗan ta'adda suna ko ina suna kashe suna kone gidajen mutane suna kone rumbun mutane babu abun da ba su yi ne na asha
an waye gari cikin tsauraran matakan tsaro a manyan santocin birnin Yamai inda aka girke jami'an tsaro sai dai wannan bai hana wa matasa kafashin gaye da kone-konen tarihi ba a wasu wurare irin su kewayen babbar kasuwa da unguwannin kewayen dandalin Plastumo lamarin da ake alakantawa da rashin samun isasshen lokaci sanar da jama'a haramcin na kotun ɗaukar ƙara a wani lokacin da har yanzu jama'a ke da haushin kisan wasu matasa a garin Tera lokacin da suka datse wa sojan Faransa hanya a makon jiya.
Kafin mu samu matakardan ya kai ƙarfe 11. To ƙarfe 11 ina ne za mu samu gidajen wallafa labaru don mu sanar da al'umman babban birnin Yamai da wannan jerin gwano alƙalin tada ƙara ya hana mu mu yi amma akwai wani lokaci da mun ka sa don mu jerin gwano mu. Da sai da sun ka tashi wayanda ba su samu labari ba. Da sahen ga sun ka samu wani cikas da tare da 'yan sanda amma nan zuwa da murece muna ta yi mu gani a wajen 'yan sanda mu gani cikin su waye ne an ka kama cikin wani alhali ne kuma suke na rike.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da tarzomar da aka dan fuskanta a wasu titunan Yamai in banda wata takardar da ke yawo a kafafen sada zumunta mai dauke da sa hannun gwamnan Yamai shugaban kwamitin tsaro na jiha Udu Ambuka inda ya umarci shugabannin jami'an tsaro su tsaurara matakai don tabbatar da hukuncin kotun ɗaukar ƙara wanda dama ainihi shine ya umarci magajin gari Umar Dogari ya kalubalanci kotun da ta baiwa Turnar Lafashi izinin gudanar da wannan zanga-zanga ta buƙatar ficewar sojan Faransa daga Niger saboda abinda kungiyar ke kira gazawar su a yaƙi da ta'addancin da ke ci gaba da laƙume rayukan bayan Allah kamar yadda a jiya Asabar ma wani harin da aka kai a gundumar Tera ya yi sanadin mutuwar gwamnan dakarun gwamnati. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sulaiman Mana Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Manyan jami'an tsaron Amurka sun amince da ci gaban da sojojin China suka samu a baya-bayan nan da ya hada da gwada makamai masu ƙarfi dalilin damuwa ne. Sakataren tsaron Amurka ya ce idan Beijing tana fatan tsoratar da Amurka to wannan ba zai faru ba. Amurka ba ƙasa bace da ke tsoron gasa. Lloyd Austin ya faɗa wa jami'an gwamnati da na kamfanonin tsaro a wani jawabi da ya yi a ranar Asabar a taron tsaron ƙasa na Reagan a Simi Bali na jihar California. Muna fuskantar babban ƙalubale, ya faɗa a cikin wani jawabi da aka shirya, kuma za mu haɗu da wannan tare da ƙwarin gwiwa da azama, ba tsoro da firgici. Yayin jawabin nasa, Austin ya yi jawabi ga China da Taiwan, amma kuma ya yi magana akan Ukraine da Russia, waɗanda ke da dubban dakaru akan iyakokinsu. Ya ce Amurka ta ci gaba da maida hankali akan Ukraine, inda ya ƙara da cewa a baya Rasha ta mamaye yankin a shekarar 2014 lokacin da ta mamaye yankin Crimea. Austin ya ce Amurka tana son tabbatar da cewa Ukraine tana da abin da take bukata domin kare yankinta. Ma'aikatar shari'a ƙasar Isra'ila ta ce an kawo wasu 'yan sanda biyu domin yi musu tambayoyi biyo bayan harbi wani Bafalestine har lahira wanda ya daba wani mutum ɗan Isra'ila wuka a gabashin birnin Kudus. 'Yan sandan Isra'ila sun harbe Bafalestine har lahira bayan da ya daba wani Bayahudi mai kishin addinin Kirista wuka tare da raunata shi a kusa da tsohon birnin Kudus. Wani faifan bidiyo da ya yaɗu da wani ɗan kallo ya ɗauka ya nuna wani jami'in 'yan sandan kan iyakar Isra'ila yana harbin maharin a lokacin da ya riga ya kwanta a ƙasa, lamarin da ya janyo kiraye-kiraye da a gudanar da bincike. Sashen binciken 'yan sanda na ma'aikatar shari'a ya ce a yau Lahadi an saki jami'an ba tare da wani sharadi ba bayan an yi musu tambayoyi.
Baban Lahafis da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana, inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa ke ziyarar aiki. A wata zantawa da Alhaji Ben Bande mai shiga tsakanin al'ummar zangonnin Ghana da gwamnatin ƙasar, Alhaji Ben ya bayyana masa wasu daga cikin kalubalen da al'ummar ke fuskanta. Ga yadda hirarsa ta kasance.
Jama'a, ina tare da Alhaji Muhammad Ben Abdullah Banda wanda shine kanin mutanen zango da gwamnatin kasar Ghana, shine a tsaka-tsaka region ne jiwanta, kuma na nan ofishin sa nan birnin Accra na Ghana. Wani fata da maganar mutanen zango, tun da ka zama minista, wani matsaloli kuke fama warwarewa wa mutanen zango a cikin gwamnati?
Matsaloli da muka sani da ke tare da yan zango da yawa ne, guda ne rashin lafiya, da biyu kuma jahilci, na uku rashin cigaba a cikin zangonninmu, shi ne na hudu kuma muna tsaron ganin matasa da ke involve kansu a cikin criminal activities. Kun ga matsaloli kuka dan kamar yana tare da zangonninmu da yawa a cikin jahilci. To shi yasa shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia suka kafa wanga ofisin da shi ana kiran ofisin ga Ministry for Zungu Development and Inner Cities. Yanzu dai an rusar da ministry din, muna tare da Zungu Development Secretariat and Inner Cities Development a karkashin ofisin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa. To muna da Zungu Development Fund kuma shi kuma Zungu Development Fund nan kuma wurin kuma muna da CEO. To wurin nan ne kudin da za a amfani da shi danganin cigaban zango wurin yake. Don shi mu muke dubawa danganin al'amuran ita Zango Development Fund.
Yan zango guda nawa ne a Ghana?
A Ghana ga muna da zango guda 3,000.
Dubu uku
3,000 ke da shi. Mutane da ke cikin zango kuma estimate zan baka ne. Mutane da ke cikin zango.
Ya shi ke nan.
Mutane da ke cikin zango kuma mun samu kamar 5 million a cikin zango.
Duka mutanen Ghana nawa ne?
Mutanen Ghana muna da 13,800,000.
Million. Kashi miliyan biyar da mutanen Hausa.
Miliyan
uku kai duk Hausa ne. Na ce duk Hausa ne mutanen zango
da mutane nawa? Duka su ba Hausa ba ne. Muna da ƙabilun da yawan cikin su. Muna da Hausawa a wurin, muna da Wangarawa, muna da Musawa, muna da Sisalawa, muna da Dagumbawa, muna da Bandawa, muna da mutane abin ƙabilu da yawa cikin zango. Amma in ka duba cikin zangoninmu duka, lukkan da ake tsaron gayawa a cikin zango shi ne Hausa. Don shi ka gani kamar akwai wa'anda su ba Hausawa ba, ana suna cin Hausanci sosai. Akwai wa'anda lukkansu masu manci, amma Hausa suke yi. Don ka bi ko'ina ana Hausa sosai.
Yanzu a ce duk mai jin Hausa musulmi ne,
duka su ba musulmai bane amma da yawan su musulmai ne na yin gaya kaman wanda ke cin Hausa cikin zango about 99.9% musulmai ne amma akwai wanda su kuma don zaman su a cikin zango ne don stillness za su ji Hausa suna jin Hausa amma su kuma ba musulmai ba
to kuma kamar salon da kake fara da rashin lafiya da kuma aikin kiwon lafiya wani irin cututtuka suka fi damun mutane a zango ne
mutane a zango ne cikin nan dai suna da yiwuwa akwai covid akwai malaria akwai ciwon da aka san kaman yana tare da mutum duka
to akwai isasshen asibitoci a cikin zango-zango din nan ko kuma aikin da ka zo kai sai ka samu musu asibitoci
muna da asibitoci a cikin zango muna da su na gwamnati akwai wanda su kuma ba na gwamnati ba private ne bai wajimawa ba kwanan da kaman watan da ya wuce da na je ziyara cikin birnin Kumashi sai muka je muka ba asibiti na private yuko uku gadaje da inches ababai da zai taimake abin da asibiti abin da na private
to masu sauraro kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashinmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Barkamu masu sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta na yanar gizo. Kamar koyaushe, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla a makon da ya gabata shirin ya karbi bakoncin Comrade Abba Sani Fantani shugaban kungiyar Arewa Media Writers a Najeriya wanda bisa jagorancinsa suka rubuta littafi akan yadda matasa maza da mata ke gudanar da rayuwarsu a kafofin sada zumunta ta yanar gizo za mu dora daga inda muka tsaya
akwai rikicin da ya faru wanda kwana biyu nan da ya wuce ko ta gwagwarmaya a nan Najeriya da jihar Kano wanda binin auren ɗaya daga cikin gwagwarmaya Malala Yusufari ɗaya daga cikin gwagwarmaya ta duniya wanda ta yi aure wanda jama'a dama Najeriya suka tsado kanin yan gwagwarmaya nan Najeriya wani bawan Allah ya je rubuta ya dau hoton ita wannan yan gwagwarmaya ta jihar Kano Zainab Nasir ya rusa hoton ta yi ya rubuta Malam Tashi wannan kuma abun da wannan bidiyo ce fatan cin koda ita yan gwagwarmaya kana ganin ba ta yin abun da ya dace ba kan lai gaskiya take ba ko kuma abun da take yi bai dace ba da kamata ka zo ka kai mata cin mutunci irin wannan a social media ba ya dau wisa hoton ta karshe shekaran jiya sai ga shi hukumar SS ta jihar Kano sun gaice shi domin ansa kwairi da isa tuhuma don abin da ya mata to irin wannan batanci da nasu a social media ba za su lissahu ba wanda suka jawo mutane wanda suka sawo wasu rasa ransu ma ga da dama a cikin shekarun nan wasu rasa ransu sosai a harkar social media sau rubutu da suke yi na batanci ga wasu rasa damar wasu ayyukansu jami'an gwamnati da dama sun rasa kamansu duk wani abubuwa da dama barkatai a social media ne ke social media san da haka kuma kan tana faruwa alkhairi kuma da ya jawo a ga al'umma alkhairin da suka jawo ga al'umma gaskiya sun fi batancin da aka samu rashin alkhairi yawa a social media yanzu aka duba da irin alkhairin da kungiyar Arewa Media Writers take yi a Najeriya arewacin Najeriya ramu ce ko mu ce a Najeriya ba ci da duk wani abu na alkhairi da zai samu al mutane ta kai kokari ta wayar musu da kai kuma su yi rubanta da wannan alkhairi ita ma kungiyar ta sama ta yi samu ta zama alkhairi a gare ta kuma al'umma da suka yi da suka amfana da wannan rubutu ta yi ko kuma wannan abu ta rusar ta suma su amfana musamman abubuwa da suka shafi wayar da kai abubuwa da suka shafi haɗakar da al'umma abubuwa suka shafi wani bashi ko wani abu da ake bukata gwamnati ta bukata ta tallafa mutane shi a wayar musu da kai da su yi su yi shi yadda ya dace duk wani abu alkhairi to irin wannan alkhairi muku musamman matasa irin mulki suka fashi wannan suke alau amfana mutane alkhairi wani duk ba za su sa ba duk mutane da ya san abin da yake a social media ba ruwan sarbatanci ko zagi ko abin ta wani kuli da mu sai kawo wani abu na ci gaba da al'umma za su yi rubutu akan sa ko kuma ya ji hankali akan al'umma kansa za su amfana da wannan abu to wannan majority matasan mu suke da hankali sun mai da hankali suna mai da hankali akan wannan sai dai matasan mu da dama da suke social media wanda ba su da manufa ba su san me yake musu ciwo ba ne wasu da jama'a jahilci na damu su kan hawo social media su saba tan ji ta ata mutane su tayi wasu rikici da na addini da kabilanci duk awwar su dace ba social media
to madalla muna godiya wanda jan hankali zaka yi wa matasa ɗan uwanka musamman ma marubuta a waɗanda suke da baiwan yin rubutu wajen faɗan abin da zai amfani al'umma ba wai abin da zai kawo tashe-tashen hankula ko aka san haka ba a kafafen sada zumunta
a kullum mu jan hankalin mu da muke yi a matsayin mu na wasu daga cikin marubuta na yankin Arewa da aka ga rubutu-rubutun mu a kullum da kuma muryoyin mu akan duk abin da ya shafi rubutu da kuma bangaren social media muna kullum abin da muke jan hankali da dukkanin marubutan mu na yankin Arewa da ma na kasar Najeriya su ƙara mai da hankali wajen jawo hankalin gwamnatin Najeriya musamman kan matsalar tsaron da ya addabi yankin mu na Arewa duba da ana lokaci ba wani abu da yake ci mana kwaliya mu matasa kuma marubuta irin wannan abu da ya shafi harkar rashin tsaro duk wani mutum a yankin Arewa ko a Najeriya yana so ya ga kasarsa tana cikin zaman lafiya matukar ba zaman lafiya ba wani cigaba da zamu samu ya kamata matasan mu mu ƙara mai da hankali sosai wajen ƙara ƙarfi don gwamnatin kasar ta gane cewa fa mu ba ma cikin zaman lafiya a kasar idan mu shirin da muke yi ba mu mai da hankali cewa ga abin da yake faruwa a kasar yasa gwamnatoci da manyan shugabannin kasar suke ganin kamar muna zaune lafiya ne bayan ba haka bane muna cikin kunci al'umma suna cikin matsala musamman rashin tsaron nan da harkar rashin kuɗi da talauci da ta'addar al'umma ya kamata matasan mu mai da hankali wajen ganin cewa gwamnati ta kawo dauki ga wannan yanayin al'umma da muke ciki sannan mu ji tsoron Allah wajen rubuta gaskiya duk abin da zamu rubuta mu san cewa wannan abu in duk ƙarya ne kar mu rubuta shi mu kasance masu rubuta gaskiya a ko ina mu zama jakadan al'umma a duk inda muke a ko wannan waje muka tsinci kan musamman abin da ya shafi social media mu guji yaɗa labarin ƙarya duk abin da ya kasance ba gaskiya ba ya kamata mu guje masa wajen yaɗa shi mu riga zanta labari kafin yaɗawa saboda gudun tarzoma da kuma faɗin abin da ba daidai ba mu guji cin mutunci al'umma a tsakanin walau ɗan siyasa ne walau mai kuɗi walau basarake walau ɗan tataji walau ɗan uwanka walau abu kowa waye ne ka guji mutunci sa wannan ba ɗabi'a ne mai kyau mu bai da hankali wajen rubuta abin da zai faɗi al'umma yau aka ce ga wani abu da ya taso zai amfana al'umma ya kamata a ce mu bai da hankali wajen ganin cewa wannan al'umma su ribanci wannan abu sannan mu bai da hankali wajen kare martabar yankin mu na Arewa da ma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya muna alfahari da yankin mu na Arewa kuma ba mu da wata ƙasa a duniya ta wuce Najeriya sannan mun ƙara mai da hankali wajen kula da mu'amala tsakanin mu a matsayin mu na marubuta da muke amfani da social media baki ɗaya wannan shine dan jan hankali na dan takaice ga marubutan mu yankin mu na Arewa
Madalla muna godiya sosai comrade Abba Sani Fontami da ka ba shirin damar zantawa da kai to ma sauraro na akari da cewa wannan shekara ta 2021 ta kusan zuwa ƙarshe ko kuma ma in ce ta kawo ƙarshe kuma albarkacin hakan shirin matasa a duniyar gizo zai waiwaye kan wasu daga cikin batutuwan da aka tattauna tun daga farawar shirin baki daya har zuwa yanzu amma kafin nan yanzu a madadin abokan aiki na da mahukunta na sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba bisalam
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon mu na farko a yau shine Muhammad Malaminta mai inki unguwar Alheri Zuru jihar Kebbin Najeriya yace salam VOA Hausa kamar kullum yau ma ina so ne ku bani dama in yi kira ga jagororin kasan mu da cewar su ji tsoron Allah su sani cewar duk mulkin mutum kuma duk arzikin mutum ya sani cewar yana da dan uwa talaka saboda haka su ji tsoron Allah su cika alkawalin da suka daukar wa talakawa lokacin zabe wajen samar musu ingantaccen tsaro ilimi da kuma kiwon lafiya daga karshe ina addu'ar Allah ya kawo muna zaman lafiya mai dorewa a Najeriya da ma duniya baki daya shi kuwa mai wasika ta gaba cewa salam VOA Hausa fatan alheri ga daukacin ma'aikatanku da farko dai ana murna bako ya tafi ashe yana bayan gari tabbas ba ko shakka sake bullar annobar cutar corona a ƙasa ta Najeriya wallahi abin takeici ne haka kuma muna fatar mahukunta za su tashi tsaye wajen dakile wannan annobar ta corona virus da kuma inganta tsarin kiwon lafiya a kasar mu. Sako daga Ibrahim Musa Wada, Barikin Ladi a Jihar Filatan, Najeriya. Shi kuwa mai wasika ta gaba cewa yayi lokaci yayi da gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin Jihar Filato za su dauki matakin kawo karshen harhari da ake kaiwa gidajen yari a jihar da sauran sassan kasar mu baki daya. Dan ta haka ne kawai za mu tabbatar da cewa muna da gwamnati a kasa mai tausayin talakawa da kuma cika alkawari. Sako daga Aliyu Usman Takalafiya, birnin Kebbi a Najeriya. Shi kuwa mai wasika ta karshe cewa yayi ina kira ga ƴan majalisun mu na Najeriya da ku sani cewar talakawa ne suka zabe ku, dan haka kada ku bari ai karin kudin mai, domin kuwa kukan kurciya jawabi ne, kuma ku sani cewar nan ba da jimawa ba za ku sake dawowa wajen mu dan neman ƙuri'ar mu, wanda mu kuma a wannan lokaci za mu nuna muku ƙarfin iko mu. Sako daga Ali Rabkana Gashuwa.
Yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan kana a takaice.
Yau Lahadi, jami'an gwamnati da na sojan India sun faɗa cewa akalla fararen hula 14 da jami'in tsaro ɗaya aka kashe bisa kuskure a lokacin da dakarun India suka bude wuta a wani yanki mai nisa na jihar Nagaland dake arewa maso gabashin kasar. Ministan cikin gida na India Amit Shah ya ce ya kaɗi da labarin kashe fararen hular al'amarin da ya faru a daren Asabar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar dutse mai aman wuta mafi girma a tsibirin Java mafi yawan jama'a kasar Indonesia ya karu zuwa 13, yayin da wasu mutane 7 suka bace har yanzu ba a gansu ba, kamar yadda jami'ai suka faɗa, yayin da ruwan sama ke ci gaba da mamaye yankin da ke kawo cikas ga kokarin bincike. Wata toka mai kauri sama da mita 12,000 daga dutsen Sameru ta mamaye sararin samaniya, kuma iskar gas da ruwan dutsen sun kwararo bayan fashewar kwatsam jiya Asabar sakamakon ruwan sama mai karfin gaske. Shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya bada ƴar tazara kaɗan bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar jiya Asabar, a cewar sakamakon wucin gadi na wasu kananan hukumomi da hukumar zaben kasar ta fitar a wani gwaji na ɗaurewa da ci gaban demokuraɗiyya. Karamar kasar yammacin Afirka ta gudanar da zabanta na farko tun lokacin da tsohon shugaban kasar Yahaya Jami ya faɗi zaɓe a shekarar 2016, wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22. Manyan jami'an tsaron Amurka sun amince da ci gaban da sojojin China suka samu a baya-bayan nan da ya haɗa da gwada makamai masu ƙarfi, dalilin damuwa ne. Sakataren tsaron Amurka ya ce idan Beijing tana fatan tsoratar da Amurka, to wannan ba zai faru ba. Amurka ba ƙasa bace da ke tsoron gasa, Lloyd Austin ya faɗa wa jami'an gwamnati da na kamfanonin tsaro a wani jawabi da ya yi a ranar Asabar a taron tsaron ƙasa na Reagan a Simi Bali na jihar California.
To ma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Salman Abu wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.